Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin wannan shiri na safiyar yau Juma'a 27 ga watan Oktoban 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai.
To Aisha, sojojin Amurka sun kai hare-hare kan wasu wurare biyu a gabashin Syria. Shugaban Amurka Joe Biden ya aika da wani sako na musamman ga hukumomin Iran game da illar hare-hare kan sojojin Amurka da ke gabas ta tsakiya. Sannan Prime Minister Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ya ce ana ci gaba da tattaunawa kan batun sako mutanen nan da Hamas ta yi garkuwa da su da kuma sauran batutuwa.
To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma za a ji abin da masu sharhi suke cewa a game da alƙaluman 'yan majalisar tarayyar Najeriya da kotu ta yi fitali da nasarorinsu.
Abin da kotun ta ayyana shine cewa a sake zaben.
A can kamar kuma za a ji cewa
tsakanin 9-23 ga Agusta 2023 an samu rahoton bullar cutar kwalara guda 228 ciki har da mutuwar mutane 6 a yankunan Littoral.
Ta ku ji ƙarin bayani a cikin shirin. Kamar a kowace rana irin ta yau Juma'a, Isa Lawal Ikara yana tafe da shirin Manuniya. Kuma a makon nan shirin ya raja'a ne akan hukuncin kotun koli kan zaben shugaban kasa a Najeriya da kuma wasu shawarwari da tsohon shugaban hukumar zabe Farfesa Attahiru Jega ya bayar. A yau ma za mu kawo muku nasiha daga malamai inda za a saurari Sheikh Sani Beni Salihu. Amma yanzu za mu fara da kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Sojojin Amurka sun kai hare-hare kan wasu wurare biyu a gabashin Syria waɗanda dogarawan juyin juye halin Iran da kuma wasu ƙungiyoyi masu alaƙa da Iran ke amfani da su da asubahin yau ɗinnan Juma'a. Waɗannan hare-haren da aka yi amfani da makamai masu saita kansu wajen kaiwa wani martani ne ga jerin hare-haren da ƙungiyoyi masu alaƙa da Iran suka kai Syria da Iraki a ranar 17 ga watan nan na Oktoba kan sojojin Amurka waɗanda akasari ba su yi nasara ba, a cewar sakataren tsaron Amurka Leo Austin a wani bayani. Babu wani abin da shugaban ƙasa ya fi baiwa fifiko kamar tsaron lafiyar sojojin Amurka, don haka ne ma ya bayar da umarni a kai wannan hari yau don nuna ma duniya ƙarara cewa Amurka ba fa za ta labunta da irin waɗannan hare-haren ba, kuma za ta kare kanta da sojojinta da kuma muradunta, a cewarsa. Da daren jiya Alhamis, rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai samami ta ƙasa a zirin Gaza, inda tun dama sojojin Isra'ilar ke ta kai hare-haren jiragen sama da suke aunawa kan mayakan Hamas. Bataliyar tsaron Isra'ila ta ce samaman na wani ɗan ƙanƙanin lokaci ne, inda tankokin yaƙinta da mayakan ƙasa suka fafata da mayakan Hamas suka auna makaman ruguza tankokin yaƙi na Hamas kafin suka koma cikin ƙasar ta Isra'ila. Wannan mataki da sojojin na Isra'ila suka ɗauka, wanda shine na biyu da suke ɗaukar irin wannan matakin, shine na baya-bayan nan a kutsen da suke yi a matsayin sharar fage na shirin afkawa cikin Gaza ta ƙasa da suka sha albashin yi. Adadin mutanen da suka mutu a Gaza zuwa yanzu ya kai aƙalla 700, akasari mata ne da yara, a cewar ma'aikatar lafiyar Gaza. Shugaban Amurka Joe Biden ya aika da wani sako na musamman ga shugaban addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei, yana mai gargaɗi ga hukumomi a Tehran da su kauce ma kai hare-hare kan dakarun Amurka da ke gabas ta tsakiya, a cewar fadar White House jiya Alhamis, bayan da aka kai wasu jerin hare-hare a yankin kan sojojin Amurka. Akwai wasu sakonni kai tsaye da aka tura, a cewar mai magana da yawun fadar White House John Kirby a wani taron manema labarai, amma ya ƙi yin cikakken bayani.
To kafin Ibrahim ya karanto mana sauran labaran zamu bude taskar rahotannin mu daga Najeriya. Kuma zamu fara da rahoton mu mai cewa kawo yanzu kotunan daukaka kara da ma sauran kararrakin zabe a jihohin kasar sun kori yan majalisar dattawa 7 da na wakilai 26 kuma har yanzu ba a gama ba tukunna. Wani abu da manazarta ke cewa ya zama irin sa na farko da ya samu a yawan yan majalisa da aka kora tun dawo wata farkin demokradiyya a shekarar 1999. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Yayin da jam'iyyar APC mai mulki ta kasance ta fi kowa cin gajiyar hukunce-hukunce da kotuna daban-daban suka yanke na kujerun yan majalisar wakilai, jam'iyyar ta yi asarar kujerun sanatoci fiye da kowace jam'iyya kawo yanzu. Sai dai duk wanda suka rasa kujerunsu sun yi nuni da cewa za su ɗaukaka ƙara kan hukuncin. Kotun ta sauke nasarar da jam'iyya mai mulki ta yi a yankunan Kogi ta Gabas da kuma Kogi ta Tsakiya. Haka kuma ta samu nasarar lashe zaɓe a yankunan Delta ta Tsakiya da kuma Delta ta Kudu. Kotun ɗaukaka ƙara ta soke zaɓen Adama ta Arewa, inda ta ba da umarnin sake zaɓe a Filato ta Arewa, wanda Simon Modkon na jam'iyyar PDP ya lashe a ranar 25 ga watan Fabrairu na wannan shekara da muke ciki. Dan jam'iyyar PDP a jihar Filato Emmanuel Macham ya ji da wannan hukuncin ga abin da yake cewa
wannan abin da ya faru a jam'iyyar mu na PDP a jihar Filato gaskiya bamu same shi da sauki ba. Abu ne wanda yanzu a cikin zaman makoki muke bisa ga abin da ya faru a wannan koto bafil, kuma na sani cewa wannan ya faru bayan abubuwa da dama wanda sun wakana a cikin wannan jam'iyya wanda basu tafi daidai ba, tunani iri-iri. Amma na sani wata rana za a sani cewa mu ne waɗanda dama muna siye akan gaskiya, muna siye akan cewa a yi adalcin majami'a. Babu yadda za a ce party da tana opposition sai a ce wai an zo kafa shugabannin jam'iyyar party a ce an samu irin matsaloli wanda an samu a jihar Plateau. Na biyu, sa Hajiya Madina, ina son tabbatar miki cewa mu ma son mu ne da a ce an bar jam'iyyar mu ta shiga cikin wannan rerun wanda za a yi. Amma ko wanda bai yi makaranta ba ma ya san cewa ba abu ne mai sauki a ce ga dalilin da yasa an sauke zabe sadaka sake barin wannan jam'iyyar ta shiga cikin zabe ba.
A bangaren APC kuma tsohon sakataren jam'iyyar a Filato Bashir Musa Sati shine ya mayar da martani yana cewa
kararrakin da aka kai kara ne akan kara akan kara akan kara. Bayan na farko shi a sanata da aka ce akwai masu ƙararsa daban-daban wajen mutum uku, akwai ɗan jam'iyyar Labour, akwai ɗan jam'iyyar mu na APC, akwai ɗan jam'iyyar PRP, duk akwai ƙararraki a kansu. Saboda haka ba zai yiwu a ce shikenan an rushe an bar na farko ya tafi ba. A'a, su ma waɗanda suka kai ƙara daga baya suna buƙatar a bi musu haƙƙinsu. Shi yasa kaga an ɗora nasu kuma aka ce to a koma a je a sake zaɓe. Wannan shine tsari da kotu ta yi amfani da shi, wannan shine hukunci da kotu ta yi wanda mu muka gamsu da shi, wanda kuma muka yarda da shi ta dora. Amma waɗansu masu son su kawo rudani a tsarin suna cewa a'a, yayin ce duka har su ma, to idan an ce har su su koma su yi a wannan lokaci ne ake da shi, a kwana 90 din da ake bukata, kwana nawa suke da shi da za su je su yi zabe, wanda za su koma ward a je a yi zabe daga ward. Wannan fa ana nufin kwana 90 ne, ko hukumar zaɓe da suke ba da lokacin da za a yi tsarin wannan tana ba da kwana 100 ne da wani abu. Saboda haka wannan abu ne wanda yake a miƙe, an yi ba su haƙuri za su yi su koma su zama 'yan kallo har a yi abin da za a yi a gama kafin wani lokaci in Allah ya sa da tsawon kwana sai a haɗu 2027.
To sai dai ga shugaban tsangayar kimiyyar siyasa da alaƙa ta ƙasa da ƙasa na Jami'ar Abuja Farfesa Sharif Gali Ibrahim ya yi nazari kan wannan hukunci yana cewa
to idan kika ɗauki ainihin wannan soke zaɓe da aka yi na ainihin shugaba na marasa rinjaye na ainihin majalisar dattawa, za ki fahimci cewa abinda kotun ta ayyana shine cewa a sake zaben. Babban dalilin da suka bada shine a zaben da aka yi na watan Fabrairu na sanatoci na fidda ainihin wanda za su wakilci jam'iyya, musamman na jam'iyya na PDP, ma'ana jam'iyya mai hamayya, sun ce akwai kananan hukumomi har 12 da ba a yi zaɓe ba. Saboda haka akan wannan ya nuna cewa ya kamata a sake zaɓe. To duk wanda zai zo ya ce shi wannan ɗan takara da aka sauke ma'ana shugaban marasa rinjaye a ainihin majalisa ta dattijai ya ce bai da damar da zai koma a zaɓe shi, kin ga wannan shirme ne. Na biyu, duk abin da wani korafi da za a kawo akan wannan koma bayan abin da kotun ta yanke, idan kotu ta yanke cewa a sake zaɓe, ma'ana a turanci a yi rerun, to kin ga cewa an ma yi adalci akan wannan. Ba a kan wasu zaɓuɓɓuka ba, kamar wasu zaɓuɓɓuka da aka ce an cire mutum ne gurin gabaki ɗaya wata jam'iyya ta maye gurbi.
Shi kuwa tsohon shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa Farfesa Attahiru Jega ya ce duk abin da ake so a gani kan harkar zaɓe sai an ɗauki wani mataki.
Wai sashe-sashe na dokar zaɓe waɗanda ya kamata a gyara su a inganta su domin a tabbatar amfani da na'ura ta zamani ga harkar zaɓe yana kawo inganci ne ba yana kawo husumiya da kace na ce ba. Ina kyautata zaton cewa duk wannan matsalolin da muka gani suna faruwa za a yi maganin su.
Yanzu a lokacin daukan wannan rahoton jam'iyyar PDP ta rasa membobi 12 a majalisa, sannan kuma jam'iyyar Labour ce ke bi mata da membobi 10, yayin da jam'iyyar NNPP na da membobi 3, sai jam'iyyar APC mai mamba 1. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Madina Dauda. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga ƙarshen labaran duniya.
To Aisha, Prime Minister Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ya ce a wannan makon ana ci gaba da tattaunawa kan batun sako mutanen nan da Hamas ta yi garkuwa da su, yayin da akasarin mutanen sama da 200 da Hamas ta kama ke ci gaba da kasancewa a hannunsu. Ko kuma ba a san halin da suke ciki ba, kuma Gaza ke dada fuskantar rashin abinci da ruwa da wutar lantarki. Duniya na dada matsalamba ma kasar ta yankin Gab da ta taimaka sako mutanen. Duk da yake dasawar da kasar Qatar ke yi da Hamas da kuma kalaman Qatar na ran 7 ga watan nan na Oktoba, inda ta ayyana Isra'ila a zaman wadda ke da cikakken alhakin dada tsananin da tashin hankalin ke yi, ya harzuka wasu mutane a Amurka. Masu lura da al'amura na ganin masarautar ta Qatar a matsayin mai matukar muhimmanci wajen cimma sasanci a wannan tashin hankalin. Shugabannin Qatar sun sha taka rawa wajen sakin Isra'ilawan da aka yi garkuwa da su. Jami'an gwamnatin Qatar sun taimaka wajen shiga tsakani har aka cimma wata yarjejeniya da yadda Hamas ta sako wasu mata 2 'yan Isra'ila ranar 23 ga watan nan na Oktoba, 'yan kwanaki bayan da kuma ta taimaka aka sako wata mace da diyarta, wato Judith da Natalie Rahnan.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu kasar Kamaru. Wani rahoto da kungiyar da ke karkashin Majalisar Dinkin Duniya OCHA ta fitar ta bayyana alƙaluman mutanen da suka sheƙa lahira sakamakon annobar cutar kwalara da ta ɓarke a Kamaru. Sama da mutane 400 ne suka mutu a cewar kungiyar ta OCHA. Daga Yaounde ga rahoton wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Ladan.
A cewar wannan rahoto na ofishin Majalisar Dinkin Duniya na gudanar da ayyukan harin jin kai, sama da mutum 2000 ne suka kamu da cutar kwalara tun daga bullowarta a watan Oktoba ta 2021. Daga ciki mutane 481 sun rasa rayukansu. Rahoton ya nuna cewa an samu karuwar masu kamuwa da cutar tun daga watan Maris shekarar 2023 a yankin tsakiyar kasar, wato sashin Yaounde, wanda a yanzu ake daukarsa a matsayin sabuwar cibiyar annobar. Tsakanin 9-23 ga Agusta 2023 an samu rahoton bullar cutar kwalara guda 228 ciki har da mutuwar mutane 6 a yankunan Littoral da yankin Yamma da kuma kudu maso yammacin kasar. komai yasa cutar kwalara ta karfafa a kasar Kamaru? Tambayar da muka yi wa kwararren likita Dr. Adamu Kasum kenan ga amsarsa.
Wato ka san in ka shiga tarihi June 13, 2022 har haura June 12, 2023 an samu around 19,000 cases of cholera a cikin Kamaru. To wannan lokacin da ya faru haka an yi confirm cewa wajen 2,000 cases of cholera aka yi recording da wajen 450 death mutane kaman 450 da suka mutu saboda wannan. Ya nuna cewa kuma ka gani cholera nan ta extreme north cholera ya shiga Kamaru a lokacin ne. To amma da ya shiga shi ya taba duka da ya taba central region littoral north south southwest duka a March 2022 aka samu wannan outbreak.
Wasu hanyoyi za a bi domin yaƙi da wannan cutar?
To da akwai abinci da dewa da a daina ci kamar su fresh food, su gwaiba haka, su mangoro haka, ba wanke ba a ɗauka ana ci. Sannan duka shaye-shayen da za a yi a tabbatar cewa shi kofukan da aka saka shaye-shayen ɗina da haske. Abinci kuma a dafa shi ya nuna sosai, kar abinci bai nuna sosai ba a son wace. Kuma da akwai abin da za mu gaya mutum, in dai kolera yayi ƙarfi ya yi sai kashe mutum, me yake kashe mutum? Ruwan da zai fita a jikin shi da amai da gudawa ya yi sai kashe ka. Saboda haka a san cewa abinci da ruwan sha shine hanyar shiga kolera.
Muhammad Bashir Laden, muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
To an gaida Muhammad Bashir. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 kai tsaye. Yanzu agogon mu anan na cewa karfe 1:16. Ga shirin manuniya.
Manuniya.
Mirgin noma ganganin mamakin da wasu 'yan adawa ke yi game da hukuncin kotun kolin Najeriya, barista Muhammad Ibrahim Zaria ya ce babu wani abun mamaki saboda duk abin da aka yi babu wani abu da ya saba wa al'ada.
Mun sha faɗa cewar ba za ta yadda ta karɓi sabon shaida a matakin ɗaukaka ƙara ba. Da ta karɓi wannan shaida da ba ƙaramin tatabar za a yi.
Daga zauren majalisar da dattijan tarayyar Najeriya kuwa wasu 'yan majalisar ne suka fara kullo kudurorin kwakule matsalolin da ke kawo Najeriya gargada.
Muna cikin wani hali na tashin hankali. Binciken ya nuna mana cewa babu gidan da zaka je in dai akwai samari guda biyar to zaka samu ɗaya daga ciki yana da wannan matsalar ta shaye-shaye.
Ko maganan dam din da nake magana da nace Najeriya za ta yi nata, ai an sa ma a budget amma ba a yi ba.
Shi kuwa tsohon shugaban kuma zaben tarayyar Najeriya Farfesa Attahiru Jega buƙatar inganta hukumar zabe kawai ya jaddada.
Gaskiya a ƙasashen mu na Afirka akwai waɗanda sun fara kokarin cire nauyin nada shugabannin hukumar zabe daga shugaban kasa, kuma ina ganin abu ne mai kyau mu ma a nan Najeriya mu yi kokari mu yi wannan.
Waɗannan ba so mun taumuka tattabo cikin tarin miliyan da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sannu mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa ga masu sauraro har gida. Shiri na 141 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka ne ya tanada. Tanadin kuma amma na dokar kotun koli ya sade daga cikin lauyoyi a Najeriya, barista Muhammad Ibrahim Zaria ya zazzage bayanin cewa ai yadda suka zaci hukuncin kotun kolin haka nan ya zo babu wata gadagada.
Kwana 30 dama kotun ɗaukaka ƙara wato kotun koli take da shi kai saurari ƙara ta bada hukunci. Saboda haka a nan wurin na ce ba wani gaggawa wajen yin wannan hukunci. Na biyu, hujjojin da suka kawo wannan ya kawo 51 wannan ya kawo 35, abinda kotun ɗaukaka ƙara take shi ne za ta bi yanda kotun ƙasa na farko da ta yi hukunci ne da duba ta gani ta yi kuskure ne ko ba ta yi kuskure ba. Amma abinda nake so a fahimta shi ne kotun koli abinda ke gabanta shi ne hukunci guda biyu. Ɗaya, ta yadda za ta karɓi sabon sabon shaida a matakin ɗaukaka ƙara, abin da ya shafi cancantan Tinubu, abin da ya shafi ilimin shi, shine aka kawo a matsayin sabon shaida. Kuma mun sha faɗa cewar mafi asalin abin da za ta yi ta zauna lafiya shine ta ce ba za ta yadda ta karbi sabon shaida a matakin ɗaukaka ƙara ba. Shikenan salin alin karatun yankan jaki, da ta karbi wannan shaida da ba ƙaramin ta tabar zaza a yi, saboda haka kotu ta salaka hannunta. Ko mun san abin da zai faru kenan.
Shi kuwa dan gwagwarmayar kare haƙƙin masu bukata ta musamman kamar Abdullahi Aqilu Jigunu cewa yake abin mamaki ne cewa an riga an gama ba da dukkanin manyan mukamai a Najeriya amma babu wani mai na ƙasa da aka nada.
Wata bin na ba mamaki yanda duk jabin da aka rubu mukamai na ministoci da su manyan mukamai a ƙasar nan amma babu wani tabbatarwa da na kasashe, ma'ana ko gurgu ko kurma ko makaho, wanda akalla ma da farfaso muna da doktoci da kuma lauyoyi da kuma accountant ce wai an rasa babu mukami na minista akalla ko da guda uku. Aka ci kasuwa aka tashi babu mukamin da aka ce jami'a ta bada, to shin an maida na kasa su menene a kasar nan? Ba mu da gudunmuwan da za mu bada ne? In ko muna da gudunmuwan da za mu, kuma an dauke mu mutane ko ko mutumin da masu kafa suka haifa, ko su muna da yaya masu kafa ba na kasar su ba, ko muna da gudunmuwan da za mu bada a kasar nan? To ya kamata a ce akalla an bada ministoci manyan mukamai na ma'aikatu a ce an dauka an ba mu, amma babu haka. To muna kira ga gwamnatin nan kasan ta tabbatar cewa nan gaba ba da jimawa ba za mu wani abin da za mu nuna jama'a cewa maya da karfi maya da mutanen, sannan fito mu ga jama'a ga farin da ake na tauye mana kasar shi haƙi.
Sai dai kuma daga babban birnin tarayya Abuja, zaman zaure masajjan tarayya Najeriya ne ya hangi sanata ba Bangida Hussein daga jihar Jigawa ya kullo kudurin dokar dakile shaye-shayen da ya ce yanzu dai ya lakanci taya da gida-gida.
Lokacin da muna campaign na tsaya na duba na ga irin yanayin yaran mu matasa wayanda su ne muke tafiya tare da su, kuma su ne muke wannan campaign a lokacin da su. Na kuma sa an yi bincike wanda akwai hotuna na bidiyo da kuma wayanda muka dauka na irin abubuwan da yake faruwa. Muna cikin wani hali na tashin hankali. Binciken ya nuna mana cewa babu gidan da zaka je in dai akwai samari guda biyar to zaka samu ɗaya daga ciki yana da wannan matsalar ta shaye-shaye. Abin takeici shine abin ya wuce ma yaran mu matasa, ya kai ga iyaye mata. Duk abin aka ce muka ya gangara har ya shiga gida ya kai macen aure za ta rinka shaye-shayen kwaya don wani biyan bukata, to an shiga wani hali wanda wajibi ne majalisa ta kalle shi, kuma wajibi ne kasa ta san shi domin a nemi hanyoyin maganinsa. To amma sai majalisa ma ta ce ai wannan motion na kuduri nawa ya wuce ma duk yanda ma ake daukar sa. Abin da ya kamata ai shine bangaren zartarwa ya declare emergency, shirin ko ta kwana akan matsalar shaye-shaye a kasar nan.
Shi kuwa sanata Binus Dauda ya ro kudurin dokar dangar danga ce ambaliya ya kai gaban majalisar da ya ce akwai bukatar daura kadada.
Lokacin da aka yi wannan dam na Cameroon akwai fahimta cewa Najeriya ita ma za ta yi nata dam din a ɗasin Hausa a fufore local government Adama, amma har yanzu ba yi wannan dam din ba. Da an yi wannan dam din da wannan ambaliyan ba zai yi muni irin yadda ke yanzu nan ba. Na biyu akwai kuma batun yashe wannan kogin, domin shekaru suna yi duk in ruwa ya zo yana kawo yashi, yana kawo datti, yana kawo abubuwa kawai cike wannan kogin din. So dole sai ana yashe wannan kogin akai-akai. Ko maganan dam din da nake magana da nace Najeriya za ta yi nata, ai an sa ma a budget na ayi wannan dam din amma ba ayi ba. Shine abubuwa da ke faruwa wannan kasan. In yanzu muna magana za a kawo kudurin kuɗi wanda zai kai trillion 27 in wannan ya zama abinda ya dame mu ya kamata mu yi, za a samu kuɗin mana. Ga kuɗaɗe ana kawowa je World Bank a karbi $1,500,000 ana raba mutane kyauta. To in abinda za a yi wannan aikin da shi domin ya taimaki jama'a ai ya kamata za a iya yi.
Game da irin matsalolin da ake gani a hukumar zaben tarayyar Najeriya kuwa tsohon shugaban hukumar zaben Farfesa Attahiru Jegane ke cewa sauya tsarin nada shugaban hukumar zabe fa ka iya zama tushen magance matsalar hukumar na har abada.
Farko dai a irin tsari namu a Najeriya inda 'yan siyasa suke kokarin kota halin kaka su kasance su ne a cikin mulki kuma su suka ci zabe. Takan faru cewa bayan an nada chairman da sauran commissiononi na zabe, za a iya biyowa ta baya a rika dora musu nauyi na kokarin a sa su su yi abinda bai dace ba. Kuma koda hakan bata faru ba, a Najeriya mutane sun riga sun dauka a zuciyarsu cewa wanda ya nada ka to zai iya sauya ka, don haka ba a ba kowa uzuri. To gaskiya a kasashenmu na Afirka akwai waɗanda sun fara kokarin cire nauyin nada shugabannin hukumar zabe daga shugaban kasa, kuma ina ganin abu ne mai kyau mu ma a nan Najeriya mu yi kokari mu yi wannan.
Wasu suna ganin tunda ka taba zama shugaban wannan hukumar ana ganin kana bayani ne daga abin da ya faru a baya ko me yasa?
Ta faru a baya. Misali zaben da aka yi na 2007 akwai ba ma maganganu ba hadda hujja na cewa an murda abubuwa sosai daga ofishin shugaban kasa, shi ya kasance ma zaben a halin yanzu ake cewa shi ne zaben da ya fi kowane rashin inganci a tarihin zabenmu a Najeriya. Don haka mutane da yawa sun dauka ai yadda abun ya faru can baya haka ma zai faru a lokacin. Alhamdulillah mun yi mun gama lafiya kuma mutane sun ga din hakan bai faru ba.
Batutuwan da zamu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sadaka bin mai sallama, sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da biki cewa kullun kwanan duniya fa cikin kwanakin da aka kebe musu na mulki ne suke ta faman jida. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1309 ne su yi sallamar sakin kujerin da da su ne suke ta faman zuba rayuwa mai tsananin tsada. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mamuru Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daban-daban cikin cikakkiyar ka'ida. Ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To an gaida na Ikara, wannan ne kuma ya kai mu ga shirin mu na gaba.
A'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd. Sunana Fani bin Salih, nine director na yada labarai da hulɗa da jama'a na kungiyar Fitan Islam ta Najeriya na ƙasa. Nasihata a wannan rana ta Juma'a mai girma ita ce yadda Najeriya halin da ta fuskanta a halin yanzu, ana shirye-shirye na miƙa mulki, kuma abubuwa da yawa na faruwa a ƙasa waɗanda za su iya yamutsa ƙasar ko kawo tashin hankali. Saboda haka nasihata ita ce kowa ya zauna lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa, kar su kawo ɓarna, kar su kawo tashin hankali. Fala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. A maimakon haka mu dinga addu'a, fad'uhu khawfan wa tama'a. Mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah. Wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu. Dukkan wani mai neman fitina, dukkan wani mai neman tada rigima, dukkan wani mai neman ayyaki a ƙasa bai fi ƙarfin Allah ba. Saboda haka dama amfanin da ƙasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne da bayin Allah. Da haka ƴan uwan musulmi a ci gaba da addu'a. Wassalamu alaikum.
To kafin mu karkare shirin yanzu ga Ibrahim ya sake dawowa da labarai a takaice.
To a takaicen, sojojin Amurka sun kai hare-hare kan wasu wurare biyu a gabashin Syria. Shugaban Amurka Joe Biden ya aika da wani sako na musamman ga hukumomin Iran game da illar hare-hare kan sojojin Amurka da ke gabas ta tsakiya. Sannan Prime Minister Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ya ce ana ci gaba da tattaunawa kan batun sako mutanen nan da Hamas ta yi garkuwa da su da kuma sauran batutuwa masu alaka.
To masu sauraro, da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shirin namu, sai kuma zuwa anjima a saurare mu da shirin mu na hantsi. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya ta ni gabatar da shirin, sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Dadi Balawi, da kuma wanda ya kula mana da na'ura Mr. Charleston, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalam.